sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 24 ga watan Yuni 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Dakarun Ukraine za su janye daga birnin Severodonetsk da aka yi wa kawanya a cewar wani shugaban sojojin yanki na Ukraine. Wannan na zuwa ne yayin da majalisar dokokin tarayyar Turai ta kada kuri'a amincewa da ba Ukraine matsayin neman zama mamba kungiyar EU. Lokacin da manyan shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO za su hadu mako mai zuwa a kasar Spain. Batun yakin Ukraine ne zai mamaye ganawar da za su yi da kuma yadda za a dakile ci gaban kutsan Rasha a nahiyar Turai.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hukumomi da cibiyoyi da kungiyoyin yaki da fatauci da ta'ammali da miyagun kwayoyi da ababen sanya maye na ci gaba da gangamin makon yaki da ababen sanya maye a sassan duniya.
To yawan jama'a da muka kama kuma da suke ta'ammali da waɗannan miyagun kwayoyi mun samu mutane 1,887.
Za kuma a ji cewa jam'iyyar APC da ke rike da mulki a Najeriya na ƙara fuskantar barazanar canza sheka daga mambobinta yayin da babban zaben ƙasar ke karatuwa. Muna ɗauke da wasu rahotanni da kuma shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dakarun Ukraine za su janye daga birnin Severodonetsk da aka yi wa kawanya a cewar wani shugaban sojojin yanki na Ukraine. Ya kara da cewa ba amfani a ci gaba da rike gabashin birnin da dakarun Rasha ke yawan kai masa hari tsawon watanni. Majalisar dokokin tarayyar Turai ta EU ta kada kuri'a amincewa da ba Ukraine matsayin neman zama mambar kungiyar EU. Abin da ya sa kasar ta kara kusantar kungiyar kawancen kasashen yammacin duniya da suka yi ta tura wa Ukraine dan makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen tankarar kutsan Rasha da ta shafa watanni hudu tana yi. Kudirin amincewa da ba Ukraine matsayin a majalisar ya samu kuri'u 529 yayin da wasu su 45 suka ki amincewa, sannan kuma 'yan majalisar 14 ba su kada kuri'ar ba. Majalisar Turai ta kuma amince da ba Georgia da Moldova matsayin neman zama kungiyar ta EU. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa wannan wani lokaci ne na musamman a tarihin dangantakar Ukraine da EU. Yanzu makomar Ukraine na EU. Lokacin da manyan shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO za su hadu a mako mai zuwa a kasar Spain, batun yakin Ukraine ne zai mamaye ganawar da za su yi da kuma yadda za a dakile ci gaban kutsan Rasha a nahiyar Turai. To sai dai wata alama a baya-bayan nan ta nuna cewa kawancan sojojin kasashen yammacin na kokarin maida hankali ta gabas. Taron na NATO zai kuma tankari kalubalen da kasar China ke haddasawa, watakila gaba gadi ba kamar yadda kungiyar ta tattauna batun ba a tarukan da ta yi a baya. A karan farko taron na NATO zai hada da manyan shugabannin kasashen nahiyar Asiya guda hudu, wato Japan, Korea ta Kudu, Australia da New Zealand. Dukansu ba mambobin NATO bane, amma kowannensu na da damuwa game da tasirin da China ke kara yi a yankin da karfin ikon da take nunawa. Tun daga shekarar 2020, kungiyar NATO ta kara karfafa haɗin gwiwa da kasashen hudu da take kira abokan hulɗar yankin Asia da Pacific. A yau Juma'a wani mai magana da yawun ma'aikatar sa ido kan aukuwar bala'i a Afghanistan ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa kasar ba ta da isassun kayayyakin da take bukata don jama'ar Afghanistan bayan bala'in girgizar kasa da ya faru. Muhammad Nasim Haqqani ya faɗa wa Reuters cewa ma'aikatan lafiyar kasar ba ta da isassun magunguna, ya kuma ce suna bukatar agajin magunguna da sauran abubuwa masu muhimmanci saboda babban bala'i ne ya faru. Girgizar kasa mai karfin maki 6.1 ce ta auku a gabashi da kudu maso gabashin larduna Afghanistan da ke kan iyaka da Pakistan da safiyar Laraba. Jami'ai sun ce bala'in ya binne iyalai baki daya a karkashin baraguzan gine-gine ciki har da mata da kananan yara a lardunan Paktika da Coast, inda lamarin ya fi muni. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da hukumomi da cibiyoyi da kungiyoyin yaki da fatauci da ta'ammali da miyagun kwayoyi da ababen sanya maye ke ci gaba da gangamin makon yaki da ababen sanya maye a sassan duniya, ofishin shiyar Kano na hukumar NDLEA mai yaki da miyagun kwayoyi ya ce jami'an hukumar sun kwace kwayoyin sanya maye na nau'in da nauyinsu ya zarce kilogram 12,000 daga watan Yunin bara zuwa na bana. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwariya aiko mana da rahoto.
Majalisar Dinkin Duniya ce ta kebe 26 ga watan Yunin kowace shekara a matsayin ranar yaki da miyagun kwayoyi da ababen sanya maye, inda gabanin ranar ta zo akan kwashe mako guda hukumomi da cibiyoyi da kuma kungiyoyin kare bil'adama daga ta'ammali da miyagun kwayoyi da sauran ababen sanya maye ke gudanar da gangami, taron lakca da sauran hanyoyin aikewa da sakonni game da illar waɗannan ababe ga lafiyar bil'adama. Ofishin shiyar Kano na hukumar NDLEA mai yaƙi da miyagun kwayoyi a Najeriya ya ce a shekarar da ta gabata jami'ansa sun kwace kwayoyi masu ɗimbin yawa da nauyinsu ya zarce kilogram 12,000, a cewar kwamandan shiyar Abubakar Idris Ahmad.
A cikin waɗannan jimlan kayayyakin mayan gabaɗaya tabar wuri ta tafi yawa, wanda mun samu kilo 9,735, sannan kuma akwai diazepam, sucodine, daidai makamantan wannan, su kuma mun samu kilo 2,875, sannan kuma akwai hodar iblis da ake kira cocaine, mun samu kilo 1,123. To yawan jama'a da muka kama kuma da suke ta'ammali da waɗannan miyagun kwayoyi mun samu mutane 1,887.
Baya ga kama masu sayarwa da shan waɗannan miyagun ababe da ke sanya ɗan adam maye, gangaminsu na faɗakar da jama'a kan kyamar ta'ammali da su na samun sakamako mai alfano, in ji kwamandan.
Campaign da lekcioci mun yi su bila adadin gaskiya a wannan shekarar, kuma wallahi mun samu sakamako mai kyau. Watan harka ta kwaya, amma harka ce da aka mai da isa a duniya ta hanyar samun kasamun kuɗi. To su kuma waɗannan mutane da suke wannan harka sun ɗauke ta abu ne na ko mutu ko an rai. To amma sabon shugaba da ya shigo ya canza yanayin komai, saboda jami'an da muke da su yanzu na ɗaya bayan ya an ƙara yawansu sun samu horarwa na musamman, saboda haka a yanzu duk wani wanda ya ce kule da mu ya ce masa cas.
Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da masharanta ke ankarar da mahukunta game da karuwar alkalman safarar bil'adama zuwa kasashen ƙetare daga Najeriya, sana'ar da aka ce tana kamanceceniya da ta'ammali da miyagun kwayoyi.
Ita wannan safarar bil'adama a ƙididdiga ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ita ce safara ta uku muguwa wadda ta fi kawo sauran kuɗi bayan safarar bindigogi da albarusai da sauransu, sai ta kwayoyi ta uku ita ce safarar ɗabil adama. To yanzu ma ta zo ta son ta ɗauki mataki na biyu, ta tura hada-hada kwayoyin, saboda irin jigajigai da ke akwai a kowace ƙasa waɗanda su ne ƙashin bayan ɗaure ma wannan hidima gindi a duniya baki ɗaya. Kuma alhaƙiƙa ba aikin NAPTIP kaɗai ba ne ba, a'a aiki ne na duka hukumomin ƙasashen duniya baki ɗaya, a haɗa ƙarfi da ƙarfi, saboda ko'ina akwai su.
Muhammad Almashi kenan guda cikin masu fafutukar dakile safarar bil'adama a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Ta tura taimakon agaji zuwa Afghanistan don taimakawa waɗanda girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta shafa ranar Laraba da ta gabata. Ta kuma tura wata tawagar ƙwararru da za su kasance a Kabul, babban birnin Afghanistan. Ta 27 na tallafin da India ta tura ya haɗa da rumfunan tanti na iyali, abubuwan shimfiɗa don barci, barguna da tabarmi, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. A sanarwar da ma'aikatar ta fitar, ta ce kamar ko da yaushe India tana tare da al'ummar Afghanistan, kasar da muke da alaka da ita shekaru aru-aru, kuma India ta kudura aniyar ci gaba da samar da agajin gaggawa ga al'ummar Afghanistan. Ma'aikatar ta kuma ce India ta tura tawagar kwararru zuwa ofishin jakadancinta da ke Kabul don tabbatar da cewa agajin ya isa Afghanistan, inda India ta sha tura agaji a cikin 'yan watannin nan. Shugabannin kasashe renon Ingila na Commonwealth za su gana a yau Juma'a a kasar Rwanda don wani taron kolinsu da suka lashe takobin tunkarar batutuwan sauyin yanayi, cututtuka irin su kwalara, masassarar cizon sauro da shawara, da kuma sauran kalubalen da annobar COVID-19 ta assasa. Taron shugabannin kasashen renon Ingila da za a yi a Kigali, babban birnin Rwanda, shine na karshe a jerin tarukan da aka yi a farkon wannan makon, inda aka samu rahoton ci gaba a kokarin inganta rayuwar jama'a a kasashe 54 na kungiyar da ke da yawan al'umma biliyan 2.5. Wannan adadin kasashen zai karu yayin da ake sa ran Togo da Gabon za su shiga kungiyar ta Commonwealth, kasashen da suka nemi shiga kungiyar duk da cewa Burtaniya ba ta yi masa mulkin mallaka ba. Kungiyar Commonwealth dai ta kunshi galibi kasashen da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka, amma kasashe kamar Mozambique da Rwanda, waɗanda kasar Belgium ce ta yi masa mulkin mallaka da ke da shugabanni masu muradin Burtaniya, a baya sun nemi zama mambobin kungiyar wanda sarauniya Elizabeth ta biyu take shugabanta, kuma sun yi nasara.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Jam'iyyar APC da ke rike da mulki a Najeriya na kara fuskantar barazanar canja sheka a yayin da babban zaben kasar ke karatuwa. Wasu daga cikin jigajiganta waɗanda sun taɓa rike makamai a gwamnatin su ma a yanzu suna ficewa sakamakon abin da suka kira rashin adalci da ba za su iya haƙuri da shi ba. Sai dai yayin da jam'iyyar ta nuna damuwarta kan yadda ake ta sauya sheka, ta musanta zargi da wasu ke yi na cewa an yi rashin adalci. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar APC, tsohon ministan matasa da harkokin wasanni Solomon Dalong, ya bayyana cewa jam'iyyar ta bijirewa manufofin farko da suka kai ga kafata, tare da ƙari kan cewa jam'iyyar ta ɗauki tafarkin jam'iyyar adawa ta PDP wadda tsarinta bai dace da tsarin demokuraɗiyya ba, da kuma tilastawa 'yan ƙasar akan wasu 'yan takara. Hakan ya sa shi bankwana da jam'iyyar APC.
Mu dai mun naɗe kayanmu mu rabu da jam'iyyar APC akan dalili guda. Mun shige ta mun kafa ta akan adalci, to wannan adalcin ba ta nan tare da jam'iyyar kuma ba, to ba za mu ci gaba wanzar da rashin adalci ba. Saboda haka na nade kayana na yi gaba na koma tsohuwar jam'iyyar siyasa a Najeriya, jam'iyyar ta Abiola wanda mutanen Najeriya sun zabe ta, kuma an taba an zalunce ta, ta ci zabe daga kansila har zuwa shugaban kasa kafin aka rushe. To nan na nufa jam'iyyar SDP, Social Democratic Party.
Shi ma shugaban jam'iyyar SPD na kasa Malam Shehu Musa Gaban ya yi ƙari da cewa
ai ina daga cikin wanda suka kafa PDP tun daga G7 ranar 7 a Kaduna a gidan Margala Jau Bakari ne, ba abinda ban sani, ba wanda zai gaya mun tarihin PDP a kasar nan. Amma saboda rashin adalci muka bari, saboda rashin adalci ta fadi zabe, kuma wanda suka bar PDP suka koma APC sun zo sun ruguza APC yanzu, ba su dubi kurakuran da PDP ta yi ba.
Masana kimiyyar siyasa a Najeriya dai na halakanta ɗabi'ar sauya sheka a siyasance, rashin aƙida ko manufa a siyasa da uwa uba san kai, kamar yadda masanin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk ke cewa.
A duk wanda shige yana siyasa a Najeriya kusan 100% neman mukamin da zai hau ya tafiyar da rayuwarsa, ya arziki, ya mulkata duniya yadda yake so da shi da iyalinsa, shine muhimmin abin da ya jawo shi ya shigo siyasa. Ai jam'iyyar ma ta APC musamman ita da aka fata, da wanda suka kafa ta za su gudu, tabbas za su gudu, saboda duk wanda suka kafa ta sun shigo saboda bukatar maitan neman shugaba. Kulafuci ne sai an yi mulki, kansu kowa bukatar mulki yake kama ya mutu. To yanzu sun ma ce su sun dauki mulkin jam'iyyar tura kudu saboda suna ganin shine adalci to suna gaya wa ancan cewa bayan shekara 8 dole a dawo arewa kenan ko duk kuma wanda suka rage ma babu dan arewa kin ga ko lokacin tafiyar su yake tunda su da ma wannan bukatar ce ta kasu kuma har an yi wannan tsarin a ce aka za a tafi to suke APC ba wurin zaman su bane
tuni dai shugaban jam'iyyar ta APC Sanata Abdullahi Adamu ya bayyana bakin ciki game da nemo shawo kan ƴan jam'iyyar musamman daga majalisar dattijai da adadin masu ficewa zuwa wasu jam'iyyun ke dada yawa barista Ismail Ahmad shine tsohon shugaban matasa na jam'iyyar APC kuma daya daga cikin mataimaka na musamman ga shugaba Buhari
a duk wani lokacin aka samu manya-manya jigajigan mutane suke barin jam'iyya to abu ne na yayi nadama a natsu a game matsalolin abu ne kuma na damuwa saboda haka mun damu da abin da yake faruwa kuma dole mu kira ga shugabancin jam'iyyar APC da kada su yi wasa da irin wayannan abubuwan da suke faruwa mun zo ne muna da nasara a hannunmu ba zai yi mu daga kara ba dole mu shiga mu fita magayin sulhu an samu maslaha da jama'a na jam'iyya kuma akwai kurakurai da yawa da shugabancin jam'iyya suka yi a wajen gudanar da zabukan nan a jihohi daban-daban wanda dole su tashi da gaske su dau matakai in ba haka ba za su samu matsaloli
waɗannan kongo bakon baya ne da yasa ƴan Najeriya ke ganin yadda manyan ƴan siyasa ke sauye sheka dama ce ga sauran kananan jam'iyyun su kai labari a babban zaben kasar da ke tafi a shekarar 2023 Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
an gaida Shamsiya Shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum na shirin fara rangadi a jihar Difa a gobe Asabar 25 ga watan Yunin 2022 da nufin duba halin da ake ciki shekara daya bayan kaddamar da ayyukan mayar da ƴan gudun hijira garuruwan su na asali baya ga batun ƴan gudun hijira shugaban zai tattauna da shugabannin al'umma akan matsalolin da ake fama da su a daidai lokacin da yankin ke kokarin murmurewa daga tashin hankali da rikicin Boko Haram ya haddasa Sulaiman Mumuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai
wannan rangadi da ke zuwa a wani lokacin da ake cika shekara guda da kwashe mutanen garin Barwa da na wasu ƙauyuka da dama daga sansanin da suka shafi shekaru sama da biyar suna hijira sanadiyar tashin hankalin Boko Haram wata dama ce da shugaba Muhammad Bazoum zai amfani da ita don bitar yanayin rayuwar al'ummomin garuruwan kewayen tafkin Chadi da yake bayyana matsayinsa akan wannan yunkuri jami'in fafutuka na kungiyar Alternative Espacito yan Kakatu da Muhammadu Gwani na cewa abun yabawa ne
kuna Tunisia kwanakin baya yayi conference de cadre ya ce ya fara mai da mutane insha Allah zai koma Difa kuma zai ci gaba da yin wannan aikin da ya fara kenan yanzu koma nan tashi ma ya kara karfafa ma mutane al'umman jihar Difa karhi kuma ya mai da wansu bancin wannan ya akwai zance tare da gwamnatin jiha na Borno ya ne yanda ƴan Najeriya wanda suke zamne a kasan ma da kadan kadan yanda su ma za su koma no guri ne yasa wanda dukkan mu ƴan hanne duka ƴan Niger su kama mushi tunda abu ne wanda yake da muhimmanci
ba idan batun karfafa gwiwa ga jami'an tsaro da talakawa ziyarar ta shugaban kasa a wannan yanki mai samun bakuncin dubun dubatar ƴan gudun hijirar cikin gida da na waje na hangen ta da kungiyoyin agaji da gabarci sakamakon lura da yadda tallafin irin waɗannan kungiyoyi ya fara karanci Abdulrahman Al-Kasim mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum
gaskiya an samu kwantar da hankalin al'umma saboda ziyara irin mataki irin haka da yunkurin da aka yi na mai da su al'ummomin da aikace-aikace da aka yi amma babban magana ita ce su kungiyoyi masu zaman kansu da wakilai na kasashe ko hukumomi masu hannu da shuni wata rawa suka taka bisa yin haka ko kuma ita jamhuriyar Niger ita kadai suka bari da wannan aiki
makomar matasa wani abu ne da ya kamata a dauka da muhimmanci a wannan lokaci na yaduwar ayyukan ta'addanci da na yantakife musamman a jihar Difa inda matasa ke korafin rashin morar arzikin man da ake hakowa a yankin su abinda yasa Kakatu Dagoni ke hannunka mai sanda
constitution din da kanshi ne yake cewa in arziki ya huto a jaha kaza ya kamata cikin kashi 100 kashi 85 in ya zamanto a ya shiga babban aljihu na gwamnati kashi 15 ko ma jahar nan kamun man petri ya huto a Difa muna da uranium a gadas wannan ne abinda doka ya faɗi kamun man petri ya huto a Difa muna da zinariya a jahar Tillaberi haka ne abinda constitution ya faɗi shi yasa ina jan hankalin gwamnati sosai da wannan abun ɗan Difa fa da suke fama da ruwan Chad yau babu mai noma bai noma mai kiwo bai kiwo kowa yana cikin hali na haula'i
a yayin wannan rangadi shugaban kasa zai jagoranci taron kwamitin tsaro Conseil National de Securite haka kuma zai kuma tattauna da shugabannin al'ummomin yankin Difa akan batutuwan da suka fi cinye wa jama'a tuwo a ƙwarya kafin a makon gobe sauka jihar Agadez a ci gaba da ziyarar al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin ƙasar da su amince a janye harajin da ake cirewa Amurkawa idan sun je sayan mai har sai nan da tsawon watanni uku. Wani mataki na sauƙaƙa wa al'ummar ƙasar tunkarar tsadar farashin mai da suke fama da shi. Sai dai 'yan jam'iyyar adawa a majalisar dokokin sun nuna rashin gamsuwarsu da wannan buƙata da Biden ya gabatar, wacce suka ce ba za ta yi wani tasiri ba. Yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan. Sudana Mahmud Lalu. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, shugaban Amurka Joe Biden ya nemi haɗin kan 'yan majalisar dokokin ƙasar wajen cire harajin da gwamnatin tarayya take karɓa a wajen Amurkawa idan sun je St. Peter a gidan mai. A wani jawabi da ya yi a yammacin ranar Laraba, Biden ya yi kira da ɗage karɓar harajin hannun da tsawon watanni uku, wato daga watan Yuli mai shirin kamawa zuwa Satumba. Wannan cewar shi mataki ne da gwamnatinsa ke son ɗauka don sauƙaƙa wa Amurkawa tsadar rayuwa da ake fama da ita a ƙasar.
What I'm proposing is suspending the federal gas tax without affecting the highway trust fund, and here's how we do that.
Biden ya ce buƙatar da nake miƙawa ita ce a dakatar da biyan harajin kuɗin mai da gwamnatin tarayya ke karɓa, ba tare da hakan ya shafi kuɗin da ake warewa don gyaran manyan hanyoyi ba. Ga yadda za mu yi, duba da cewa kuɗaɗen harajinmu sun ƙaru a wannan shekara, kuma gibin kasafin kuɗinmu ya ragu da dala triliyan 1.6 a wannan shekara, za mu yi ci gaba da kula da manyan hanyoyinmu mu kuma rage farashin man fetur duk a lokaci guda.
We can do both at the same time.
To Biden dai na so ne a cire santi 18.4 a kowane galan ɗin man fetur a gidajen mai a matsayin haraji, kwatankwacin kusan naira 40 kenan, wanda hakan yakan sa masu shan mai suke ganin ƙarin dala 2.76, wato ƙari akan kuɗin man da za su sha, wanda hakan kwatankwacin kusan naira 1,800 a farashin dala na bayan fage kenan.
By suspending the 18-cent gas tax, federal gas tax, for the next 90 days.
Yace idan muka dakatar da karban santi 18 a matsayin kuɗin haraji da gwamnatin tarayya ke karɓa na tsawon kwana 90, hakan zai sauƙaƙa farashin man fetur, ya kuma baiwa iyalai damar samun sa'ida. Tsadar man fetur ta sa farashin kayan abinci, ayyukan hannu, hayar gidaje da kuɗin tikitin jirgin sama da sauransu sun yi tashin goron zabi a Amurka, sama da abin da aka biya shekara ɗaya da ta gabata. Hakan ya sa gwamnatin ta Biden take neman haɗin kan majalisar dokokin ƙasar wajen samar da wannan sassauci. Ko da ke shugaban na Amurkan ya ce wannan mataki da suke so su ɗauka ba lallai ne ya yi wani tasiri yadda ake so ba, amma dai zai ɗan taimakawa rayuwar Amurkawa. Biden ya kuma yi kira ga ɗaukacin jihohin Amurka 50 da su masu bi sahu wajen cire harajin da masu shan mai ke biya. Yana mai cewa tuni wasu jihohin har sun fara ɗaukan wannan mataki. Yace shi sa mataki na biyu da zan ɗauka, na kira ga jihohi da su dakatar da karɓar harajin da ake biya daga masu shan mai a matakin jiha, ko kuma su ɗauki wasu matakai na daban da za su sauƙaƙa wa al'ummominsu rayuwa. Tuni na ga wasu jihohi sun fara ɗaukan wannan mataki.
Already some states have acted.
Biden ya kuma yi kira ga kananan hukumomi da su masu bi sahu, yayin da aka yi kiyasin gwamnatin tarayya za ta rasa dala biliyan 10 daga cikin asusun da take adanawa don ginawa da gyara manyan hanyoyin kasar. Wani abu da ba a sani ba shine ko wannan kira na Biden, wanda dan jam'iyyar Democrat ne, zai samu karɓuwa a majalisar, inda fadar White House da wasu 'yan majalisar dokoki na bangaren Democrat ke goyon bayan wannan kira, yayin da da yawa daga cikin 'yan majalisa na bangaren Republican ke adawa da shi. Tunda dai har shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya yi fatali da wannan kira na Biden, yana mai cewa matakin ba shi da kan gado, kuma tuni manyan mambobin jam'iyyarsa suka nesanta kansa da shi a cewar McConnell. Halin da ake ciki, farashin litan man fetur ɗaya a gidajen mai ya kai kusan $5, kutan kucin naira 3,000 ko da yake ya haura haka a wasu jihohin ƙasar. To kafin mu karkare shirin, ga wannan sakon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni, Mahmud Lalo. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jikon idan Allah ya kai mu a Juma'a mai zuwa. Yanzu kan a madadin Daniel Brown da ya haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
An gaida Mahmud Lalo, bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Hadiza, matar mai kayan miya. Tace, ya Allah ka kawo mana ƙarshen tsadar kayayyakin abinci a faɗin duniya, musamman ma a ƙasar mu Najeriya. Sai saƙon Baffa Haruna Bajoga, yace ina kira ga talaka Najeriya mu tankaɗe mu rairaye domin zaɓar wa ƙasar mu kyakkyawar makoma a zaɓen shekarar 2023 ta hanyar zaɓar nagartattun shugabanni da za su nuna kulawarsu akan rayuwar mu ta yau da kullum ta hanyar bada tsaro da tsari mai nagarta. Sai saƙon Naziru Abubakar Sabo Gusau, yace muna jajanta al'ummar ƙasar Afghanistan bisa ga iftila'in girgizar ƙasa da ta afku a ƙasar. Muna roƙon Allah ya gafarta waɗanda suka rasa rayukansu, waɗanda kuma suka samu rauni Allah ya ba su lafiya. Saƙonmu na gaba ya fito daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace duba da yadda damuna ta fara kankama a sassa daban-daban na arewacin Najeriya, babban matsalar da manoma ke fuskanta shine rashin tsaro da tsadar takin zamani. Muddin gwamnatin Najeriya bata dauki mataki kan waɗannan abubuwa biyu ba, tabbas za a samu ƙarancin abinci a arewacin Najeriya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina. Yace ci gaba da kai harhare da 'yan ta'adda ke yi a inda suke sacewa gami da hallaka dimbin jama'a. Hakan abin jimami ne da damuwa. Da fatan gwamnati da hukumomin tsaro za su ƙara azama sosai wajen kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a ko ina suke. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Dakarun Ukraine za su janye daga birnin Severodonetsk da aka yi wa ƙawanya, a cewar wani shugaban sojojin yanki na Ukraine. Ya ƙara da cewa ba amfani a ci gaba da riƙe gabashin birnin da dakarun Rasha ke yawan kai masa hali tsawon watanni. Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta EU ta kada kura'a amincewa da ba Ukraine matsayin neman zama mamba kungiyar ta EU, abin da ya sa ƙasar ta ƙara kusantar ƙungiyar ƙawancen ƙasashen yammacin duniya da suka yi ta tura wa Ukraine ɗan makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen tunkarar kutsen Rasha da ta shafa watanni huɗu tana yi. Lokacin da manyan shugabannin ƙasashen ƙungiyar tsaron NATO za su haɗu mako mai zuwa a ƙasar Spain, batun yakin Ukraine ne zai mamaye ganawar da za su yi da kuma yadda za a daƙile ci gaban kutsen Rasha a Turai. To sai dai wata alama a baya-bayan nan ta nuna cewa ƙawancen sojojin ƙasashen yammacin na ƙoƙarin maida hankali a gabas.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku je mu dauke da wani shirin. A madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, da injiniyan mu na yanzu Vasco, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku, mu ne lafiya.